haka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani Sarauniya Fara'a Niyya Nomad FM da kuma Dalal FM sai tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai kana za ya kama mu a Alfa Radio dake kuma sai a kasar Ghana ana kuma ya kama shirye-shiryen mu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare na yau litinin 25 ga watan Nuwambar shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Harandane tare da Aisha Tusale da sauran abokan aikin mu ma daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan yammaci idan muka shiga cikin shirin namu zamu leka jamhuriyar Niger inda zamu ji yunkurin wasu matasa don wayar da kan al'umma muhimmancin hada kai don ci gaban kasa a Najeriya kuwa mahukunta ne ke ƙara jaddada ƙwararren matakai da suke dauka don yaki da cin hanci da rashawa duk da cewar wasu na ganin cewar yaki da cin hanci da rashawar kawai yana shafar waɗanda ba su da uwa a bakin murhu ne idan muka kuma idan Allah ya bamu iko zamu bude layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku maudu'in mu na yau shine wai kun gamsu da cewar ɗan kasuwa suna taimakawa wajen karuwar rashin wutar lantarki a Najeriya tunda dai suna samun kasuwar su ta generator shin kuna ganin akwai buƙatar a sa dokar hana shigowa da generator kasar ko kuwa lambar dai kamar kullun alamar tarawa 1 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 kana kuma muna tafe da labaran wasanni a takaice amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wani
ga labarin A yau litinin din nan wani babban joji a nan kasar Amurka zai yanke hukuncin akan wata ƙara da kwamitin shari'a na majalisar wakilan Amurka ya shigar don buƙatar kotu ta tursasa wani tsohon mai baiwa shugaban kasar Amurka shawara Don McGahn da ya bada shaida a gaban kwamitin da ke karɓar ba'asi game da tsige shugaba Donald Trump kwamitin shari'ar tun farko ya buƙaci ba'asin Don McGahn domin bincike da ya danganci mai bincike na musamman Robert Mueller game da irin rawar da ya taka a wajen katsalandar din da Russia ta yi a zaben 2016 da kuma zargin da ake wa Trump na cewa a matsayinsa na shugaban ƙasa ya yi ƙoƙarin daƙile binciken a makon da ya gabata kwamitin binciken ya dage akan cewa yanzu ne ma aka fi buƙatar ji daga bakin McGahn musamman ma da yake karbar ba'asi a bainar jama'a game da yuwuwar tsige Trump da kuma game da zargin da ake masa na tursasa Ukraine da ta binciki abokin hamayyarsa na siyasa wasu sababbin bayanai sirri gwamnatin China da aka kwarmata sun nuna hukumomin kasar na amfani da wani tsari na tattara bayanai da ke amfani da su wajen kebewa da tsare sama da tsirarin musulmai miliyan 1 mazauna lardin Xinjiang an gano waɗannan muhimman bayanai ne sa'ilin da wata kungiya ta ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa ta wallafa wasu tsare-tsare da dabaru da suka ƙara zafafa sa ido da kuma musgunawa ta fannin siyasa da al'adunsu akan ƴan tsirarin musulmai da suka hada da ƴan kabilar Uyghur da ƴan kasar Kazakhstan da sauran kananan kabilun musulmai a yankin na Xinjiang shekaru da dama wasu masu jin masu kare haƙƙin al'umma sun faɗi cewa China na kan tattaunawa game da waɗannan ƴan kabilu domin a kare su Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Isra'ila ta kori wani babban jami'i mai sa ido akan kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama Umar Shakir wanda ake zargin da cewa ya goyi bayan mayar da Isra'ila saniyar ware wani mataki da ƴan rajin kare haƙƙin bil'adama ke amfani da shi wajen nuna kin amincewa akan abin da ake wa Falastinawa. Kotun kolin kasar Isra'ila ce ta amince da umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na korar Shakir, director a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke sa ido akan rikicin Isra'ila da Falastinawa idan ta nemi da ya fice daga kasar. Isra'ila ta kibawa sauran waɗannan waɗanda suka goya baya matakin mayar da ita saniyar ware damar shiga kasar, cikin su har da jami'an diplomasiyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Amma wannan shine karo na farko da aka buƙaci wani jami'inta da ya fice daga kasar. Jami'an tsaro a Iraki sun yi amfani da harsashen gaske da barkonon tsohuwa wajen warwatsa wasu masu zanga-zanga a gabashin kasar, lamarin da ya kai ga mutuwar mutum 13 kana ya raunata wasu da dama. Tun daga watan Oktoba zanga-zangar adawa da gwamnati ta barke a gundumar yankin kasar mai arzikin man fetur, yayin da wasu masu boran suke kira a kawo ƙarshen matsalar cin hanci da rashawa da rashin ababen more rayuwa da suka yi wa ƙasar katutu. A jiya Lahadi a yankin Basra aka kashe mutum 7, abinda wani jami'in tsaro ƙasar ya kwatanta da matsayi rana mafi muni tunda aka fara wannan zanga-zanga. Sannan an kashe mutum 4 a lardin Nasiriya da wasu mutane 2 a yankin Najaf da Diwani.
Okay, da Aishatu Sule da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga labaran na duniya bari mu shiga taskar rahotanninmu. Bari mu leka jamhuriyar Niger, inda wata haɗakar ƙungiyar 'yan ƙasa mazauna cikin gida da waje suka tashi tsaye wajen haɗa wani taro don wayar da kan matasa muhimmancin haɗa kai domin ciyar da ƙasa gaba. Sule Mummuni Barma ya halarci wannan taro, ga kuma abinda ya aiko mana da shi.
Kwamitin mai sunan Kadres a takaice, ainihinsa wasu matasa 'yan takarda 'yan asalin jihar Zander da ke zaune a ciki da wajen kasar Nijar ne suka kafa shi da zumar gudanar da ayyukan da za su taimaka a fitar da yankin da magaram daga halin taɓarɓarewar al'amura. Kamar yadda ɗaya daga cikin jagororin wannan tafiya Lawali Ali Jibo ya shaida mun a yayin bikin kaddamar da ayyukan wannan kwamiti.
In ka ɗauka shekarar bara akalla wanda aka kora mutum 15,000 daga fannin makaranta bana 24,000, kaga abu ne wanda yake yi yana ci gaba. Ba kowanne bane wanda uwayensu za su iya ɗaukan kuɗi su biya musu domin su koma karatu. Ba kowanne yake da tunani da tarbiyyar cewa in ji yanzu muna ukun ba. Kenan wa'annan za su shiga hanyoyi wanda ba su dace ba, za su zamanto kalubale ne ga jika jahan, za su zamanto kalubale ne ga Nijar gaba ɗaya.
Mai martaba sarkin da magaram Sultan Abubakar Sanda Umaru da ke shugabancin taron tantauna matsalolin da ke damun al'ummar jahar ta Zandar ya yaba da wannan shiri, sannan ya gargadi daukacin da magarawa su kiyaye dukkan ababen da ka iya bata tsari.
Wannan kwamiti ya yi tunanin gaske ƙwarai-ƙwarai gaske, ya zama haɗuwa ce ta zo daidai da zama kuma a hudda siyasa a cikin shi. Mutum ya ajiye ta a can gefe ɗaya. Wannan kwamiti da ya shirya wannan zama, ina so ya faɗaɗa wannan kwamiti ya zamanto wace langundumomi daban-daban akwai su a ciki. Ko ra'ayi ka ba da ranar yadda za a samu mafita kaka gudunmuwarka. In kana da halin wani abin da za ka yi in ka yi kaka gudunmuwarka. Kuma babbar magana sai an ɗau haƙuri.
Dattawan yankin Zandar irin su tsohon ministan cikin gida Idi Ango Omar sun jaddada aniyar ba da gudunmuwar da ta dace don ganin an cimma gurin da aka sa gaba.
Mu mun ba da kanmu tunda muna da experience kin da muke iya goya musu baya mu ba su shawara da hanyoyi masu kyau wanda suke iya bi don mu cimma burinmu.
A ƙarshen wannan zama kwamitin na Kadres ya sanar cewa zai so magudanar da ayyukansa gadan-gadan daga farkon watan January shekarar 2020 saboda haka aka buƙaci haɗin kan illahirin ƴaƴan yankin na Zandar don ganin haƙa ta cimma ruwa.
Karkashin wannan komitin akwai su komiti biyar da aka yi wanda za su kumshi fannin karatu da fannin kiwon lahiya da tsafta da fannin kare muhalli da kuma fanni na ƙarshe na jan hankulan jama'a su komo da yanda kakanninmu da uwaye suka tahi zaman lahiya da kowa da kowa.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Da Sule Mummuni Barma daga jamhuriyar ta Nijar Barmuleka a jihar Filato a Najeriya, inda wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta hada mana rahoto akan kiran da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ga gwamnonin jihohin kasar akan yaki da cin hanci da rashawa. Kana da fito da wasu hanyoyi don inganta rayuwar talakawa. Zainab, gare ki.
Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci gwamnonin da ke ƙarƙashin jami'ar APC da su ƙara ƙaimi wajen marawa gwamnatin tarayya baya a yaƙin da take na kauda cin hanci da rashawa. Shugaban kasar ya bayyana haka ne a taron haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnonin da ke ƙarƙashin APC da aka gudanar a nan Jos. Taron mai taken ƙarfafa aiwatar da hidimar al'umma shine karo na uku, inda mahalarta taron suka hada da ministoci, gwamnonin APC, shugabannin sassan gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi suka hallara don tattauna hanyoyin da za su inganta rayuwar al'umma da suka zaɓe su ta hanyar tsaro, kiwon lafiya, ilimi, yin gaskiya wajen sarrafa dukiyar al'umma da dai sauransu. Shugaban kasar, wanda sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustapha ya wakilce shi, ya jaddada kiransa na ƙara azama wajen yaƙar cin hanci da rashawa.
We must all work together towards building a socially cohesive society in which the resources of the country work for all.
Yace dole ne mu yi aiki tare wajen gina al'umma ta yadda za a yi amfani da albarkatun ƙasa don moriyar kowa. Yace za mu ci gaba da amfani da kuɗin jama'a ta yadda ba wani sashe na ƙasar da za a bari a baya ko wasu al'umma su fuskanci matsaloli saboda an yi watsi da su.
You are all quite aware.
Shugaban kasar ya ce, dukanmu muna da sanin cewa matsalar tsaro har yanzu ya kasance babban matsala gare mu, don haka muke kokarin kauda wannan matsala. Ya ce tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu shine haƙƙin gwamnati na farko, amma dole ne su ma al'umma su haɗa hannu wajen samar da tsaro. Shugaban kasar ya kuma ce za su ci gaba da tabbatar da cewa tattalin arzikin Najeriya ya ci gaba da haɓaka. Shugaban majalisar gwamnonin APC kuma gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya yaba ne da goyon bayan da gwamnatin tarayya ke basu, wanda ya ce ya taimaka wajen daidaituwar tattalin arzikin jihohi, wanda ya sa waɗansu gwamnoni suka iya biyan bashin albashi da suka gada da fansho da gratuity. Ya ce a shekara guda da ta gabata gwamnatin tarayya ta kashe fiye da naira biliyan 23 wajen tallafawa yankunan da suka samu ambaliya, ciki har da jihar Filato, da kuma wasu naira biliyan 8 da ta tallafawa jihohin da matsalolin tsaro suka shafa. Bagudu, wanda ya koka da gibi da ke tsakanin kuɗin shiga ta haraji da kayayyakin da ake sarrafawa a ƙasar da ma yawan al'umma, ya yi kiran su haɗa kai don inganta tattalin arzikin Najeriya da zai daidaita da yawan ƙaruwar al'umma a ƙasar. Gwamnan jihar Filato Simon Lalon, wanda shine shugaban gwamnonin jihohin arewacin Najeriya, Yace taron ya kasance da muhimmanci wa jihar Plateau saboda tun can jihar ta tsara shirin ci gaba na shekara biyar wacce alƙibla ce ta cimma burin next level da ta bada fifiko a bangaren ilimi, kiwon lafiya, noma, ayyukan ma'adinai da yawon shakatawa da suke da yakinin zai sauye tattalin arzikin jihar.
This may also lead us to taking another look.
Yace kamata yayi mu sake duba tsarin kananan hukumomi don inganta shi. Dole mu yi aiki tare da kuma yin da'a wajen sarrafa albarkatu da kudaden da ake kebewa wancan sashe na gwamnati. Shugaban jami'ar APC Shiyar Arewa ta Tsakiyar Najeriya Alhaji Suleiman Wambai yayi tsokaci game da taron.
Wannan taro akwai maganan tattalin arzikin ƙasa, akwai maganan ilimi, akwai maganan kiwon lafiya, waɗannan su ne muradu wanda suke kawo ƙarshen talauci. Abinda muka dogara shine za mu yi ƙoƙarinmu fiye da irin ƙoƙari da wasu gwamnatocin jiya ko shekaran jiya sun yi, kuma a gaskiya ana yi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Masu sauraro, yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne a kan wannan maudu'in namu. Wai kuna ganin ya kamata a kafa dokar hana shigar da janareta cikin Najeriya? Koko kuna ganin hakan bai daidai ba? Amma kamun nan bari mu dan shakata da wannan faifan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya, sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiran mu na farko ya fito daga jihar Kogi. Wa muke da shi daga Kogi kenan?
Kuna magana da Jiniya Lelwa a jihar Kogi.
To Jiniya, muna jinka.
To alal hakika wannan maudu'i da kuka kawo tsakani da Allah janareto yana da muhimmanci. Kaga za a samu matsalan yano wuta dai a wata rana. To matsalan da za a samu shi zai sa wanda suka saba da wutan su yi amfani da shi. Ni dai a gani na janareto yana da muhimmanci tsakani da Allah.
To da janareta da kuma a gyara wutan lantarkin wanne yafi?
A gyara wuta yafi tsakani da Allah.
Ta mun gode Jiniya. Bari mu je ga mai kira na gaba. Wa ke magana? Daga ina ke magana?
Yajira, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, daga ina ke magana?
Yajira, sunana Bala Wanjan Malmalago, ina kiran ku da karamar hukumar gwamnati ta jihar Kano Najeriya.
To muna jin ka Malam Bala.
Yawwa, to alhamdulillah gaskiya batun da kuka dauko hakikanin gaskiya janareto ina da mutukar muhimmanci a misali gaskiya mu ƴan Najeriya musamman mu mutanen karkara. Hakikanin gaskiya a gyara mana wutan nefa ya fi saboda wani lokacin sayan shi kansa man fetur din gaskiya aiki ne a gun talakato. Hakikanin gaskiya ina kira ga hukumar TEDCO gaskiya ya kamata ya zama cewar abu lungu da sako ya zama cewar a Najeriya ya zama cewar a kawo ƙarshen wutan nefa don inda wutan nefa gaskiya akwai masana'antu waɗanda za su ci gaba a Najeriya.
To a hana shigowa da janareton koko kada a hana?
A'a, generator shi gode ni gaskiya ina da mutukar muhimmanci a Najeriya, amma gaskiya wutar nefa mu muna buƙatar mu ƴan Najeriya.
To mun gode Malam Bala, bar mu tafi jihar Kebbi. Wa muke da shi a Kebbi?
Kuna da magana da Malam Ango, malamin makaranta.
To Malam Ango, muna jin ka.
Game da matsalar wutar lantarki da ake fuskanta a Najeriya da kuma cewa a hana shigowa da generator a Najeriya tamtam bai dace ba. Kuna jina?
Eh, muna jin ka.
Dalili na ko shine ai su masu sai da generator abincin su ne ya koka. Don haka bai kamata a hana shigowa da generator a Najeriya ba. Ku tashi lafiya, Malam Ango, malamin makaranta ya wuri.
To mun gode Malam Ango, bari mu koma Kaduna garin gwamna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alhaji Musa radio nan naka sai an nan kashe shi fa.
Dokta barka da dare.
To barka ka dai, radio ne dan abin nan.
Ai ka gane Baududin ya riga dauki hankali na, ban ma san ina kusa da radio ba.
Masha Allah, to muna jin ka.
To alhamdulillah, kamar da ka faɗa, sunana Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To muna jin ka.
To ni na ganin dakta mahukunta Najeriya fa, ina ganin kaman wani take ne nan din jihar Kaduna da ake cewa APC ta yi murus. To ina ganin su ake aiwatar talakan Najeriya ma murusin gaba daya. Saboda idan muka dauka ka ga maganar generator a Najeriya, duk gwamnati da su za ta hana shigowar generator a Najeriya, su za su ta kashe ƴan ƙasar ne gaba daya. Yanzu wutar lantarki gaba daya, ina tabbatar maka wallahi ka ji na rantse ma, ba ma shan wutar da ta kai ta awa 12 a cikin wata gaba daya, kuma sai ka biya kuɗin wutar. To idan gwamnati ta ce misali da ƴan majalisu da gwamnatin tarayya sun haɗa kai na magana ka shigowar generator, to ai talakan ake so ba zauna a cikin duhu. Don haka gaskiya wannan shawara da suka kawo gurgo shawara ce, ko mu a matsayin mu na ƴan ƙasa ba ma goyon baya. Nawara aiki na tashi lafiya a Alhaji Musa Ngaro.
Alhaji Musa, har yanzu dai muna Kaduna, wake magana.
To Dr. Yusuf Aliyu Harande, barka da lafiya.
To barka ka dai Malam Murtala, muna sauraron ka.
To sunana Murtala, ina kiran ku da dare daga sa Kano tare da Najeriya.
To muna jin ka Malam Murtala.
To ni tambayan da zan musu dakta, wai Bato ya taba yin mota ba goyin sa safaya taya? Bai taba yi ba. Sannan a shi generator kamar wani irin ko ta kwana ne. Sannan abin da ke bamu mamaki da masu rike da madafi iko daga sun ga lissafi ya fadi sun rasa abin da su yi, kawai sai su kamo wani abu za su yi argita kwakwalwar kasa. Duk muna san da abin da suke yo, kasan da babu wuta ka ce za ka hada generator na rantsar Allah, yau mutanen da ke asibiti sun mutu don ba wutan da za a musu operation, wasu suna kake operation, wasu suna jira a shiga da su. Sannan zafi irin wannan sankarar da suka ta mutane tun da mai san generator zai ya samu iska ya samu sauƙi.
To Malam Murtala, Malam Murtala, wai da ana cewa ne wai kila idan aka hana shigowa da generator, to zai sa a gyara wutar ta zauna ta dindindin.
Dan ta gyara wutar mana yau, ga minista da shekara hudu ya mana yadda ya mana abin da ba ka bai na kaɗan da ake bujo na shekara ɗari a hudu duk shiru ke wannan inda ya ce a ja share ba kuma aka hawa shi amma kuɗin mana su ne suke lalata samun kuɗin mana a gyara wutar kafin a shigo da jiya.
To mun gode Malam Murtala, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a Niger?
Muna tare da Ibrahim da wanke huda a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
Ai Malam Murtala ya riga gama mana komai. Domin saboda tunda ba su da kishin kasar su, ba su da kishin mu talakawa da muka zaɓe su, shi ne su sa wannan doka don su ƙara ƙuntata mana, su ƙara cuta mana.
To ba ku ganin
idan da na'am
Malam Ibrahim, ba ku ganin wai idan aka ce yau generator an hana shigowa da shi zai sa a gyara wutar lantarki, tunda za a ga cewa ai nan kuna samun wani damar amfani da generator, shi yasa gwamnati ba za ta ba da wani kanyi ba? Ba ku tunanin kila wannan shine dalili
ba za su gyara ba, don saboda ainihin gidajen da suke ainihin wutar gwamnatin suke amfani da ita, kuma in ma ba wutar gwamnatin ba suna da ƙarfi za su manya generator sa a gidansu, shi ne dalilin da sa wannan doka. Amma ba su da niyyar gyara wutar lantarki Najeriya gaba ɗaya, su ba su da niyyar, ko mu za su kunta samuwa.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi jihar Kebbi. Wake magana a Kebbi? Wake magana?
Bello mai rago ya wuri.
To Malam Bello, muna jin ka.
Ina ne a harkoki a gida?
To alhamdulillah, muna jin ka.
To ran da ta game da bayanin wutan da game da bayanin generator, ake magana generator ake yi ko? To gaskiya ran kai daɗe hana shigowa da generator ƙasar ga wani ɓatanci na zuwa gare mu da wani cin
zarahi da wani mutunci gare mu tsakani da Allah
ko
ba gaskiya ba saboda in kasa gade ka san babu da isasshen wuta ko ba gaskiya ba sannan kuma akwai ba kullun ce kuma a hana shigowa da generator wallahi wani ta'addanci ne zuwa gare mu mutalakawa Najeriya ko ba gaskiya ba
to mun gode malam Bello mai rago muna godiya Tau masu raro iyaka abinda zamu dauka kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala ya kai mu gobe zamu sake baku dama yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
hukumar shirya gasar lifta ajin kwararru ta Najeriya da daktar da dan wasan kungiyar Masarawa United Paul Cheun Komulafe har na tsawon shekara daya sakamakon cin zarafin alƙalin wasa a wasan da kungiyar ta buga da Plateau United haka kuma an sami Komulafe da laifin tunzura masoyan kungiyar domin su tada fitina da kuma kai farmaki ga jami'an wasan ke kuwa manajan kayayyaki na kungiyar Aliyu Muhammad Hamzat an haramta masa zuwa dukkan filayen wasan gasar kai da ma kusantar duk wani abu da ke da alaka da ita gasar ya tsawon rayuwarsa saboda samun sa da irin wannan laifin haka kuma kungiyar da ke tsakiyar arewacin Najeriya za ta buga wasannin ta na league ba tare da yan kallo ba har sai illa masha Allahu yayin da kuma aka bata wa'adin kwanaki 10 ta biya tara naira miliyan 4,250 sakamakon keta dokokin gasar kudin tarar sun hada har da naira miliyan 1,250 a matsayin diya ga cin zarafin da aka yi wa jami'an wasan mai horar da yan wasan kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Zinedine Zidane ya yi kira ga magoya bayan kungiyar da su daina yin sowa ga dan wasan kungiyar Gareth Bale dubban masoyan kungiyar ne suka yi sowa ga dan wasan sa'ad da ya shiga wasa a zaman canji a wasan da Madrid din ta yi galaba akan Real Sociedad da ci 3-1 wannan ne karon farko da ya buga wa kungiyar wasa a cikin makonni 7 tun sa'ad da ya yi bikin saka kwallo mai tattare da cece-kuce a Cardiff a Ingila kuma shahararren dan wasan kungiyar Manchester United Paul Pogba ya shiga yajin kin buga wa kungiyar wasa duk da yake lafiyarsa kalau a kokarin da yake yi na ganin ya bar kungiyar a watan Janairu Pogba dan kasar Faransa bai buga wasa ba tun sa'ad da ya sami rauni a wasan Premier da suka buga da Arsenal a watan Satumba wanda suka yi kunnin doki da ci 1-1 an ta'allaka dan wasan da kobawa kungiyar Real Madrid ta kasar Spain kafin rufe kofar sayan yan wasa da ta gabata to amma kuma kungiyar ta United ta kece fanar da shi Pogba da kansa ya tabbatar da bukatar sa na komawa Madrid domin ya hade da dan kasar sa kocin kungiyar Zinedine Zidane Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC
da Murtala Faruk Sanyinna masu saurare kada dai a sha'afa har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda agogo muke cewa yanzu karfe 3:57 yanzu kuma ga labaran duniya a takaice
a yau litinin din nan wani babban joji a nan Amurka zai yanke hukunci akan wata ƙara da kwamitin shari'a na majalisar wakilan Amurka ya shigar don buƙatar kotu ta tirsasa wani tsohon mai ba gwamnan shugaban Amurka shawara Don McGahn da ya ba da shaida a gaban kwamitin da yake karban ba'asi game da tsige shugaba Donald Trump wasu sababbin bayanai sirri gwamnatin China da aka kwarmata sun nuna hukumomin kasar na amfani da wani tsari na tattara bayanai da suke amfani da shi wajen kebewa da tsare sama da tsirarin musulmai miliyan 1 mazauna lardin Xinjiang kasar Isra'ila ta kori wani babban jami'i mai sa ido akan kungiyar kare hakokin bil'adama Umar Shakir
Toma sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Aisha Tusile da kuma wanda ya haɗa ya kuma ba da umarni Mr. Daniel Brown sai injiniyan namu na wannan lokaci zanga zanga ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya ko kuma mu karasa wani lafiya peace salam.